adadin lokacin da Jocelyn Walter Onenge wadda kotun ladabtar da ma'aikata ta kama da laifin malakar dukiyar da ta zarce hankali kuma har aka kwace ta aka maida ta gwamnatin tarayyar Najeriya kuma shi ma aka sauke shi daga mukaminsa kuma aka hana ya rika kowane mukami sai bayan shekara 10 gwamnatin tarayyar Najeriya adadin lokacin da yake cewa zai dauka kara gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito fili ta goyi bayan wannan hukuncin da aka dauka tana cewa wannan babban darasi ne ga sauran alkalai da lauyoyi da ma 'yan kasa waɗanda za a iya kamawa da zargin yin cin hanci da rashawa ko kuma yin badakala akan dukiyoyin jama'a kamar da yadda Malam Garba Shehu wanda ya bada sanarwa tun farko yake bayyana mun a filin da nayi da shi a Abuja
wasu kila in bada bayani akan me yasa gwamnati ta ci wannan magana a yi aiki nasu ba ka san cewa ita majalisa ta masu shari'a wato constitutional council ai ta aiko da shawara ta shi kuma Umar Buhari ya sauke shi daga aiki cewa kai a sauke shi daga aiki don a kare mutuncin shari'a a kare mutuncin kasa shi ka kare mulki cewa a Umar Buhari zai ke kurar mun shari'a na kasa idan aka kama rahoto cewa yayi mummunan aiki ko mummunan aiki kare mulki abin da ke shi kuma su ga shi wannan magana shi ka ke shi wannan magana hukunci da aka yanke hakika abu ne da ya kawo darasi mafi kusa ga jama'a don a fahimci cewa wannan yaki da rashin mutunci a cikin shugaban Muhammadu Buhari na ɗaya dai yana kan tafarki bai kauce ba na biyu kuma shi ne ba wai ɗan siyasa kawai ake yi ba yaki da rashin mutunci a cikin ba har ne aiki da ɗan kasuwa da mai shari'a ma babu inda ta kare doka ta yi rashin mutuncin hanci doka za ta kama kafin hukunci zai je baya
to yanzu da yake an yanke masa wannan hukuncin kuma yana da dama an sani bisa ga doka cewa ya ɗaukaka ƙara amma tuni wasu suna ganin cewar kamar bita da kulli ne aka yi masa saboda dalilai na siyasa ko kuma samun wani biyan bukata
wanda duk zai faɗi wannan ra'ayi ya kau da kansa ga abubuwan da bincike ya nuna idan kai mai shari'a ne ka ɗaure wasu akan sun mallaki dukiya fiye da abin da ya cece su kai hukunci akan wasu ashe kai ba kai ya kamata cewa ka tabbatar cewa ka bi dokar nan ba ai wannan magana ko da za a ce an kawo siyasa kada a kawo da kai da cewa dukiya ce mai ɗimbin yawa aka same ta a hannunsa a bankuna daban-daban wanda ba zai iya bayanin ya aka yi same ta hanyar halal ba ga gidaje kwace-kwace ko'ina saboda haka nauyi a kan ta yake ya aka yi ta samu wannan abubuwa nawa ne albashinka ya aka kama da ke su kuma ya kasa gani saboda haka mashara'a yin yanke hukunci to ashe ya rasa bakin ma da yin zuwa yace zai lanci an masa siyasa a cikin wannan abubuwa me yasa ma ya fara wannan abu inda ya tsaya ne gaskiya ya kare ofis ɗinsa da mutunci kansa a shi wannan magana ba har za ta taso saboda haka wannan abu da nake so ne ba siyasa jam'iyyar APC tana da ƴaƴanta sanata gwamna suna nan a gaban shari'a kan irin wannan matsaloli shugaban Muhammadu Buhari bai hana a yi musu shi
amma kana ganin kamar ba kamata ya yi a jira sai an gama shari'a-shari'a da ya shafi zaɓe ba kafin a ce a ɗauki irin wannan mataki a kan shi
ai tsarin mulki na Najeriya ya ba da iko ga ɗan sanda ga jami'an tsaro su kama mai laifi ba a ce sai ranar aiki ko ba ranar aiki ba a ce ko ranar sallah ko ranar kirsimeti ko ranar sallah ko kirsimeti kuma tana da dama ta kama mai laifi saboda haka babu wata rana ko lokaci da aka ware na kama wara gaskiya da kuma aka ware wani lokaci da za a iya kama su ba
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya shine mai da martani da kuma jinjinawa akan wannan hukunci da kotun sauraron ko ladabta da ma'aikata ta Najeriya ta yi a kan Jocelyn Walter Onenge tsohon alkalin alkali na Najeriya da ya fuskanci tuhume-tuhume akan badakala ta cin hanci da rashawa Umar Faruk Musa Mur Amurka a Abuja Najeriya